Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 8 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai.
To ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican a Amurka ciki har da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence wanda zai kara da tsohon mai gidansa. A Amurka har ila yau gurɓatacciyar iskar da ta taso daga wutar dajin da ke ci a Canada ta lullube wasu jihohin ƙasar da dama. Ukraine ta ce batun cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a yaƙi da take yi da Russia babu abin da zai haifar illa rura wutar rikicin.
Kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa a karan farko shugaban Najeriya ya gana da gwamnonin ƙasar 36 ko me shugaban ya faɗa musu?
Ya nuna cewa yanzu ya kamata a haɗa kai ba maganar siyasa ba ne ba. Ko da wacce jam'iyya ce kake yanzu kusan dai shi ne uban kowa.
Haka kuma za a ji cewa jiya Laraba an samu arangama tsakanin jami'an 'yan banga da 'yan bindiga a jihar Neja.
To sun dai zo sun faɗa da banga na an kai kaman awa biyu ana yi amma sun kashe mana yan banga mutum 10.
Da yammacin ranar Laraba nan ne abin ya faru?
Daga nan Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican a Amurka. Wani abu da ake ganin yana ƙara zama cikas ga yunkurin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke yi na ƙara tsayawa takara a karo na uku. A baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie wanda ɗan gani kashirin Trump ne amma daga baya ya koma abokin hamayyarsa. Kazalika akwai gwamnan jihar North Dakota Doug Burgum wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman zabansa. A kuma jiya Laraba ne tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya bayyana aniyarsa ta neman ƙarawa wato karawa da tsohon mai gidansa inda bai yi wata wata ba wajen caccakar Trump yayin jawabinsa.
But on that day President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution.
Mike Pence kenan yake cewa a ranar da aka kai mamaya ginin majalisar dokokin Amurka tsohon shugaba Donald Trump ya nemi da nayi zaɓi tsakanin buƙatarsa da kundin tsarin mulkinmu. Ku sani ya ku masu kada ƙuri'a kuma za ku fuskanci irin wannan yanayi na neman ku yi zaɓi. Ni dai a wancan lokaci kundin tsarin mulki na zaɓa. A lokacin da magoya bayan Trump suka mamaye majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2021, an ji suna rera waƙar da ke cewa a rataye Mike Pence saboda yaƙi bin umarnin da Trump ya bashi na yaƙi amincewa da Biden a matsayin wanda ya lashe zaɓen 2020. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya faɗa a ranar Laraba cewa babu yadda za a yi a ce tattaunawar zaman sulhu da za a yi da Russia ta fara da buƙatar neman a dakatar da buɗe wuta. Sama da yunkuri 100 da aka yi a baya ƙoƙarin cimma matsayin dakatar da buɗe wuta tun bayan da Russia ta haɗe ƙasarta da yankin Crimea a shekarar 2014 duk sun ƙare ne da baiwa Russia damar mamaye Ukraine a watan Fabrairu a cewar ministan. Kalaman na Kuleba na zuwa ne yayin da hukumomin Kyiv suke kira da a hukunta Russia kan lalata madatsar ruwan a ƙasar da ta yi.
The destruction of the Kakhovka hydroelectric power station is a crime against humanity.
Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal kenan yake cewa lalata madatsar ruwan Kakhovka da Russia ta yi babban laifi ne da ta aikata na musgunawa bil adama saboda haka ya zama dole ta fuskanci tuhuma. A halin da ake ciki ana sa ran wata tawagar shugabannin kasashen Afirka ƙarƙashin jagorancin shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa za ta kai ziyara Ukraine da Russia cikin kwanaki masu zuwa inda suke fatan ganin an cimma matsayar kawo ƙarshen rikicin. Wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun Sudan suke kera makamai a kudancin Khartoum a cewar shaidu. Gobarar ta tashi ne yayin da dakarun ƙasar ke ƙoƙarin kare birnin daga fadawa halin dakarun RSF a rikicin da aka kwashe makonni ana yi a ƙasar. Shaidu har ila yau sun ce a ranar Talata sojojin RSF da ke fada da dakarun na Sudan sun kai wani mummunan hari a wurin ƙera makaman wanda aka saka wa ƙwararren matakan tsaro. Ƙungiyar ta wallafa wani bidiyo inda take ikirarin ta karɓe wani katafaren rumbun adana makamai da wasu yankunan birnin na Khartoum. Amma shaidu sun ce dakarun na Sudan sun yi nasarar fatattakar mayakan na RSF.
In an jima kaɗan Mahmud zai sake dawo da labarai kafin nan shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da gwamnonin Najeriya a karo na farko tun da aka rantsar da shi inda ya tattauna da su akan manufofin gwamnatinsa da salon aikin da zai jagoranta domin warware matsalolin tsaro da talauci. Gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan ganawar da aka yi.
Yana neman haɗin kanmu don samu ci gaban Najeriya baki ɗaya da kuma a shirye yake ya duba wasu matsaloli da ke faruwa kamar na tattalin arzikin ƙasa da wace hanyoyi da shawarwari wanda za a bi don taimaka ma al'umma baki ɗaya. An tattauna kuma an yi maganar tsaro wanda yake shi ma ya ce a shirye yake ya ba da gudunmuwar shi na tabbatar cewa an zauna lafiya a duk inda muke da matsaloli a cikin wannan ƙasa ta mu. Kuma ya nuna cewa yanzu ya kamata a haɗa kai ba maganar siyasa ba ne ba, ko da wace jam'iyya ce kake yanzu kusan dai shi ne uban kowa a ƙasan nan da sauransu, saboda haka shirye yake ya aiki da kowannenmu daga ciki.
To na ga sanarwar da gwamnati ta bada ta nuna cewa gwamnoni ɗaya bayan ɗaya kun yi jawabi inda kuka jinjina masa kuka goyi bayan janye tallafin man fetur wanda aka ce yana iya durƙusa da Najeriya idan ba a janye shi ba. Ta ina za ku taimaka ma gwamnati da al'umma su samu sauƙi ganin irin lalurorin da zai iya biyo bayan wannan matakin da aka ɗauka?
Da gaske ne duka an tattauna kuma an yi bayani kan da wannan subsidy da aka yi, wanda kuma a ƙarshe an tunanin cewa ya kamata a haɗa kwamiti tsakaninmu duka da 'yan lebo a ga ta wace hanyoyi ne wanda taimaka ma al'umma wanda wannan matsaloli da ake fama da shi za a samu sauƙi a cikin wannan ƙasa ta mu baki ɗaya, wanda an ba shi mataimakin shugaban ƙasa dama akan cewa a yi ƙoƙari a haɗa wannan kwamiti da wani hanyoyi ne za a bi don taimaka ma al'umma baki ɗaya.
Bola Tinubu ya yi magana akan talauci da rashin ilimi da rashin ayyukan yi, yana nuna cewar ba ƙananan matsaloli ba ne da ke fuskantar kusan kowane ɗan Najeriya. Akan wannan, wani alƙawari ko tabbas kuka ba shugaban ƙasar cewa za ku haɗa ƙarfi da shi domin a yaƙi talauci a karkare irin wahaloli da azabar da talakawan ƙasa ke ciki a yanzu?
Ya yi kira duka gare mu gwamnoni akan cewa ya kamata yanzu mu sauna tsakani da Allah mu duba hanyoyi wanda za a bi don taimaka ma al'umma ta fannin rashin aiki, ta fannin ilimi, ta fannin masana'antu da makamantansu. Ya tabbatar mana da cewa yanzu ba lokacin wasa ba ne, yanzu lokaci ne wanda yake dukan mu za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe tun da dukan mu 'yan Najeriya ne, kuma dukan mu ci gaban Najeriya ake nema. Saboda haka yana kira gare mu da mu ba da wannan haɗin kai da kuma shawarwari iri daban-daban wanda muke ganin mafita ce ga 'yan Najeriya baki ɗaya. To kuma mun yi alƙawarin akan cewa lallai za mu yi abin da za mu yi mu ba da haɗin kai na ceto al'umma, na kawo sauƙin rayuwa
a gaida Umar Faruk Musa da wannan tattaunawar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Muhammad ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Sama da dozin ɗin jihohin Amurka na ƙarƙashin gargaɗin zama cikin shirin ko ta kwana, yayin da gurɓatacciyar iskar da ta taso daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin Canada ta nausa kudanci. Lamarin da ya sa wani yanayi na hayaƙi mai kama da hazo ya lulluɓe sararin samaniya birnin New York da wasu manyan biranen Amurka. Magajin garin New York Eric Adams kenan yake cewa muna baiwa mazauna birnin New York shawara da su zauna a gida a daren yau zuwa gobe, muna kuma ba da shawara da a takaita tarukan da za a yi a waje. Jami'an lafiya a jihohi 15 kama daga Vermont zuwa South Carolina da ke kudanci da kuma Ohio da Kansas da ke tsakiyar yammacin Amurka sun yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar gubataccen iskar ta kai wani shalli da za ta iya haifar da rashin lafiya ga miliyoyin mazauna waɗannan jihohi. Hukumomi ma a birnin Washington DC sun yi makamancin wannan gargadi kamar yadda hukumar kula da yanayi ta kasa ta tabbatar. Shahararren dan wasan kwallon kafar Argentina Lionel Messi ya bayyana shirinsa na dawowa gasar kwallon kafar Amurka ta MLS inda zai buga wa kungiyar Inter Miami. Hakan ya biyo bayan raba gari da Messi ya yi da PSG ta kasar Faransa da kuma kin amincewa da ya yi da tayin wani kontrage mai gwabi da aka masa a Saudiya. Anda ya ta rade radin Messi wanda ya buga wa PSG wasanta na karshe a karshen makon da ya gabata. Zai koma Barcelona amma rahotanni sun ce kungiyar ba za ta iya daukan sa ba. Gudun kada ta wuce iya adadin kudaden da aka kayyade wa kowace kungiya ta kashe a gasar ta La Liga. Messi wanda ya kai Argentina ga nasarar lashe kofin gasar cin kofin duniya a Qatar ya samu kyautar Ballon d'Or guda 7 ya kuma lashe gasar Ligue 1 a kakar wasanni da ya yi da kungiyar ta PSG da kuma French Super Cup a 2022.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, an samu arangama tsakanin 'yan banga da 'yan bindiga a jihar Neja, lamarin da ya haddasa asarar rayuka tare da sace mutane sama da 30. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na dauke da wannan rahoton.
Wasu 'yan bindiga sun hallaka kimanin jami'an tsaro na 'yan banga 13 a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Rahotanni daga yankin Kusharki ta karamar hukumar Rafi na nuna cewa 'yan bindigar sun yi awan gaba da sama da mutane 30 bayan hallaka waɗannan 'yan banga. Wani jami'in 'yan bangar da ya buƙaci a saka ya sunansa ya yi ƙarin haske.
To sun dai zo sun faɗa da 'yan banga na an kai kamar awa 2 ana yi amma sun kashe mana 'yan banga mutum 10.
Da yammacin ranar Laraba nan ne abin ya faru?
Sun zo na wajen hayin gando ne aka yi fada. Yanzu haka da nake magana da kai ga sunan gabacin yakila kuma wani gurukun.
To shi ma dai wannan mazaunin yankin ne da ya buƙaci a saka sunansa. Ya ce a yanzu haka suna cikin wani yanayi na tashin hankali.
Lalle sun kakkashi mutane kuma sun kore shanun huda sun tafi da su da yawa.
Kamar mutum nawa suka kashe?
Wallahi kawo yanzu ba a san iyakar mutanen da aka kashe ba. Ana yi ta shigowa da gawawwaki yanzu haka.
Sun a gonaki suka samu mutane koko kan hanya ne?
A garin Kusharkin suka zo.
Shugaban karamar hukumar Rafi Alhaji Usman Ayuba Katako ya yi ƙarin haske akan lamarin.
Ba mu da labarin kashe farar hula ban da 'yan bangar, amma dai dama tun kafin wannan harin sun kakkama su a gonakinsu sun kashe kusan mutane 4 wancan lokacin. Dududu wannan abun bai wuce kwana 4-5 ba fa sai kuma wannan babban ɓarnan da suka zo yi.
Bayanai sun nuna akwai sama da mutum 10 kuma akasarin su 'yan banga ne aka kashe. Kuna ko haka ne ko ku akwai wani bayani da tu?
Gaskiya ina jin mutanen sun kai 13 fa da shugaban su.
Kamar sun wuce da wasu ko?
Ta ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. Domin kuwa kakakin 'yan sanda ta jihar Niger Mr. Wasiu Abiodun bai ɗauki kiraye-kirayen wayar da aka yi mashi ba. Ko a farkon wannan mako dai an ga sabon gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago yana ganawa da manyan jami'an tsaro na Najeriya da wasu ke ganin tana da alaka da matsalar rashin tsaron da jihar Niger ke fama da shi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da ake so, za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu dai agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hoyi ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa da shugabanci da mata ke nema musamman a kasashen Afirka, inda aka bar su a baya, ya samu asali ne daga yarjejeniyar kasa da kasa da aka rattaba hannu a birnin New York a shekara ta 1979 ta kawar da duk wani nau'in nuna wariya ga mata. An gina wannan yarjejeniya ta Sidiyawo kan ka'idoji guda uku: rashin nuna bambanci, hakkin kasashe na cimma wannan burin, da kuma ba mata damarmaki masu ma'ana. Yarjejeniyar da Ustaz Abubakar Abdulsalam ya fara bayani a kai makon da ya gabata, lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan a yau a tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta, da suka hada kan masu ruwa da tsaki, Barista Aisha Aliyu Tijani da kuma Comrade Yahaya Shuaibu Ngugu.
Wannan yarjejeniya da aka yi 1979 ta Sidiyawo, wata yarjejeniya ce karkashin jagorancin Majalisar Dinkin Duniya akan kokari da yunkurin watsar da dukkan wani bambanci tsakanin mace da namiji akan abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya umuman tun da ba lokacin Sidiyawo muke da shi ba, wanda aka yi kira zuwa ga kasashen duniya. Kasa 190 ta rattaba hannu akai, kasashe biyar ne ba su rattaba hannu ba, sai America da ta yi, amma ba ta yi abin da suke kira authenticating ba, ba ta yi authenticating signing ɗinta ba, ma'ana ba ta tabbatar ba. To kaga, amma a ka'ida ta doka ga barista a nan, in an kuka sa sai kuma kun da shi yanayin da zai iya dacewa da tsarin ku domestication. Yanzu misali mu dauka a Najeriya a shekara ta 2016, kafin nan an yi NCA yunkuri, amma a ƙarshen nan ta 2016 da kuma ta 2019, mu dauka 2019 karkashin jagorancin sanata ta Ekiti ta Kudu, Biodun Olujimi take ko sunanta, ai ta kaddamar da wani kuduri a majalisa, wanda wannan kudurin da ya tabbata to domestication ne na wato kamar ma iya cewa sirka wannan dokan ne da tafiyar da ita a tsarin mu na gida ta Sidiyawo, din sunan tsarin Gender and Equal Opportunity Bill, wanda a ciki kira yake zuwa ga a daidaita da mace da namiji a wurare bakwai, wanda a ganin su shine an bautar da mace a wayannan gurare bakwan, dole sai an kallo wayannan gurare bakwan an daina su. Kuma
to malam zakai mana maganar wurare bakwai din nan. Comrade, malam yayi maganar domestication, wato an ka dokokin nan a zartar da su a cikin kasa, kamar majalisun dokokinmu da kuma gwamnatocinmu ba sa la'akari da batun da mun yi magana addini din nan, ba sa la'akari da magana addini din nan da al'adu din nan da suke samun tarnaƙi ga dokoki, ko kuma wannan ne yasa wato dokokin suke samun tarnaƙi ba sa karɓa misali?
Watan barin baka misali, lokacin da aka yi Child Rights Act sai na ga wasu abubuwa, sai na tambayi wani dan majalisa ta nace, kuna ina yan majalisar nan kuka yadda aka yi Child Rights Act? Sai ce da ni, ka san wani abu guda daya, biye da rabin yan majalisa arewacin kasar nan ba sa nan ma lokacin da aka yi dokar. Dai kenan. Sannan na biyu, majalisun su kansu hai a lokacin ba ma su fahimci aikin su ba. Abinda nake gaya ma ba su fahimci ba ke domestication na doka ta kasa da kasa idan an yi ta. Particularly a kasashe irin namu, ina son ma misali ga tsarin mulkin Najeriya, cewar dokar kasar nan wanda National Assembly suka yi, tai ko da zaka yi wani domestication tai superseding dokar da jiha za ta yi. Da ƙarshe da aka zo aka charge irin Child Rights Act, sai jihohi suka wannan ta ce taki, wannan ta ce ita ta fita. Da ƙarshe gwanaye irin su, Allah ya gafarta masa, Aliyu Umar su na ji sun fito sun ce wannan zancen magana cewa wata majalisa ta ce ba ruwanta majalisun kuciya ka sakarin kai wannan ta ce ita ba ruwanta da charge radar wannan ta ce a ita ta jingine shi tana ita magana banza ce tunda an riga ta zama dokar kasa saboda haka idan wani abu ya faru aka je kotu ba ruwan kotu da cewa jihar Kano ta yi ko jihar Kano ba ta yi ba za a hukunta mutum bisa dokar kasa so kaga su kansu ɗan majalisa ba su gane tsarin nasu na tasirin ba kuma domestication din nan da yawa daga ciki ya kamata a duk lokacin da za a tafi taro na majalisar ɗinkin duniya ai da yawa ake tafiya amma a Najeriya da an gaya ma abin da ke faruwa mafi yawancin duk tarukan da muke na duniya a Najeriya tsakanin gwamnati da kungiyoyi da shirin su da gingimu ake Najeriya tana ɗaya daga cikin kasashen da ba a tafiya bai daya tsakanin kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati
wato mana ba sa bakin su baya zuwa ɗaya akan wani
batu sannan kuma kamar majalisun har yanzu mun kasa fahimta me demokradiya ba za ka raba abin da yake faruwa a America da Britania da Faransa da Kenya da Asia da abin da yake faruwa a Najeriya yanzu ba wata kasa da za ta tafi na isolation ita kadai saboda haka tafiya
kamar yadda mallam ya ce
globalization din nan think of globalization akwai global meeting of generations wanda aka yi ta yi generations da sun wanda Jimmy Carter ya fara yi tun wutan 1980 kafin globalization meeting ne na generations da za a taho da duniya 1835 misali ana nufin yara 36 to 55 generations ne kowace kasa a shirye take ta shirya Najeriya ce bata shirya ba a wannan lokacin aka dauka wani abun wasa ne wannan global GMG din da aka yi ta yi suna kowace kasa suna tsara kasarsu yara da matasan su da tsofaffin su an haɗu menene abin da zai faru a kasar nan zuwa gaba hatta magana yancin mata da zamantakewa da komai manya suna gaya musu ga yanda mace take amma a Najeriya mu babu kawai daga tsari in ya taho daga generation generation sai abubuwa su ta tsintsinkewa ba an generation da yake tafiya a kasar nan didi sai ka ga daga wannan generation abubuwa sun kace
kamar wannan matsalar ita take haifar da watakila in sun zo dokokin ba su la'akari da abin da yake kasa da kuma kunshin da doka ta zo da shi misali
wannan gaskiya ne da kuma rashin girmama ilimi san ba a magana ilimi a cikin wannan dan gama ai an majalisa kudaden da ake ba su mutane suna ganin cewa kudaden su sun yawa da ake ba su ba wasu kudade bane da ake ba su dan su sai mota su sai gida abinda aka ci wannan kudaden su je su dauko masu ilimi akan wani wanda za su shawarce su akan abubuwan da za su ai wannan kudi shi yasa ake ba su wannan kudaden da yawa duk inda masu ilimi suke su dauko su amma ba ruwan su akwai dan majalisar da na gani abin da ya ban takeici ya ban mamaki a bajin ma za ka ga irin kaga dan majalisa a National Assembly ya sa bajin ruwa a cikin zai taimake in majalisar sanda shinkafa buhu 100 wake buhu 100 gero buhu 100 a cikin majalisa fa to yanzu dan Allah dan annabi inda ilimi ne wannan ta yi a National Assembly ka ce wai ka sa wannan a cikin bajin ruwa za ka taimake mutananka to duk irin muna da masu ilimi da yawa
amma ba ka an ce ba sa shiga siyasa
ai suwa masu ilimi ai ba ta ake su shiga siyasa ba amma idan akwai wani abu da wani kuduri ko ta doka da za a yi ai kowane bangare akwai masanan sa sai ka dauko masanan nan ka sa su a hotel ka biya su zo su yi ma tunani shine kawai
kai kuma ka je
su baka ka je ka gabatar da irin tunanin da masanan suka yi ina mun ba za ka iya ba misali amma mai mulki duk inda yake ai sai ya to the ground tun da yana da dama da zai tuntuɓi mutane da ko ina a duniya jami'o'in mu da polytechnics din mu da colleges of education din mu tafiya suke hannu da hannu kafada da gwamnati ba wai tafiya suke kawai wannan bai ta ba karatu a aji shikenan aikin sa karatu a aji a'a project hatta irin thesis da project the project na undergraduates the thesis na postgraduate students ai duk da shi ake amfani ake inganta rayuwar al'ummar kasashe da dama ba kawai ana kawo shi bane a jirge shi ko sai kawai a ba mutum a awadin din mutum degree ko a bashi masters ko a bashi phd
barista yancin nan naku an ce ku kanku matan a bayanin ki da kika yi kin dauko mana salsala kun fara karatun ya fara da yasa kuma kuna shiga aikace gashi yanzu ke bayan kasancewa ki lawaya ma ne ma kike digirin misali kuma ire-iren ki ba za su kidaye ba koda a nan birnin Kano nan misali me yasa ake ta samu wannan kwangaba-kwan bayani game da fahimtar shi kansa wannan yancin naku ne
to sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da ya zama kadangaren bakin tulu a lokutan baya da mata ke begen ganin sauyi a wannan gwamnati da aka kafa a Najeriya Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungugu sai Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakai.
To madalla a gaida alheri. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan.
A zai rika mutun ne yan dacce, hanshaki kuma ingantacce, mai karfi ga shi amintacce.
Mai saurare, yayin da demokradiya ke ci gaba da kankama a kasashen Afirka irin su Najeriya, shirin yan kasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi haƙoƙin al'umma a hannun hukumomi ta fuskar ababen more rayuwa.
Babu abin da ta damu talaka hankali ko kamar tsaro.
Tunda saurare ta zo ta kama wani gonakanmu, babu wanda aka kirawo aka ce ga haƙƙinka.
Ba ga haƙoƙin al'umma a jumlace, filin yan kasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban.
Sai mun tura sai mun kai kamar zamu fita daga cikin wannan kamfanin na Fencom, sai ga mun sake koma ba.
Zalika shirin kan tattauna da ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su.
Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya, babu wani sani babu sabo, duka mashi za mu yi mu gurfana da shi a gaban kotu.
Mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin yan kasa da hukuma na muryar Amurka da karfe 8 na safiyar kowace ranar talata.
A kasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu babu tsiraraita.
To madalla, da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma a takaici.
To ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican na Amurka, wani abu da ake ganin yana ƙara zama cikas ga yunkurin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke yi na ƙara tsayawa takara a karo na uku. A baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie, wanda ɗan gani kashenin Trump ne, amma daga baya ya koma abokin hamayyarsa. Kazalika akwai gwamnan jihar North Dakota Doug Burgum, wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman zabensa. A kuma jiya Laraba ne tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa, inda bai yi wata-wata ba wajen cicciyar Trump ɗin yayin wani jawabi da ya yi. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya faɗa a ranar Laraba cewa babu yadda za a yi a ce tattaunawar zaman sulhu da za a yi da Rasha ta fara da buƙatar neman a dakatar da buɗe wuta sama da yunkuri 100 da aka yi a baya a ƙoƙarin cimma matsayin dakatar da buɗe wutar. Tun bayan da Rasha ta haɗe ƙasarta da yankin Crimea a shekarar 2014, duk sun ƙare ne da baiwa Rasha damar mamaye Ukraine a watan Fabrairun, a cewar ministan. Kalaman na Kuleba na zuwa ne yayin da hukumomin Kyiv suke kira da a hukunta Rasha akan lalata madatsar ruwan ƙasar da ta yi. Wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun Sudan suke kera makamai a kudancin Khartoum, a cewar shaidu. Gobarar ta tashi ne yayin da dakarun ƙasar ke ƙoƙarin kare birnin daga fadawa hannun dakarun RSF a rikicin da aka kwashe makonni ana yi a ƙasar. Shaidu har ila yau sun ce a ranar Talata sojojin RSF da ke fada da dakarun na Sudan su wato suka kai mummunan hari a wani wuri da ake kira makamai a ƙasar ta Sudan.
To madalla, masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu zo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin ‘yan ƙasa, wato na ƙasa ba kasawa ba, har ma da rahoto kan rikicin ƙabilanci tsakanin ƙabilar Jukun da Tivi a jihar Taraba. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga mai sarar mu a kodayaushe Muhammad Babuga Unashi bisa rashin mahaifiyarsa da ya yi. Allah Ubangiji jikanta gafarta mata idan wato ya kuma ba shi haƙurin jure wannan rashi, idan kuma ta mata zo Allah ya sa mu cika da imani. Kamar kodayaushe za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyar mu Teo Helen Coden. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.